sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 15 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a jin da aka kwana a shari'ar kungiyar likitocin Najeriya da gwamnatin tarayya game da batun haƙoƙi da kuma umarni.
Wanda muka yi tabbaci kenan da a ce mun yi zama da yanzu an wuce wannan matakin da ake ciki, an kawo sasanci da
za kuma a sake jin rahoto kan cece-kucen da ya biyo bayan bayyana buƙatar sake cin basukan ƙasashen waje da gwamnatin Najeriya ta yi. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma Umar Tambuwal na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar faɗo da linzami. Ridwan Abbas kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga isu da labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba, wanda shine gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda, da kuma sabon yunkurin matsin lambar diplomasiya ga ƙasar Amurka. Sojojin Koriya ta Kudu da ke sa ido kan irin wannan harba makaman sun ce makamin mai linzami na Koriya ta Arewa mai tafiyar kimanin kilomita 800 sun ci tazarar kimanin kilomita 60 kafin suka fada cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makaman ba su shiga yankin Japan ba, kuma sun fadi a wajen yankin tattalin arzikin Japan na musamman. A cikin wata sanarwa, kwamandan Indo-Pacific na rundunar sojojin Amurka ya ce kaddamarwar yana nuna mummunan tasirin haramtaccen shirin makamai na Koriya ta Arewa. Ba bayyana kowane irin makami mai linzami aka harba ba. Koriya ta Arewa ta gwada sabbin makamai masu linzami masu cin gajeren zango tun daga shekarar 2019. Wani minista na gwamnatin riko ta Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin babban taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu, inda sojoji suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnati. Sannan suka bita tare da ci gaba da fatattakar masu zanga-zangar adawa. Taron shekara-shekara wanda za a kammala a ranar 30 ga watan Satumba zai gana da kwamitin mambobi 9 na tattaunawa kan wanda zai hau kan kujerar Majalisar Ɗinkin Duniya tare da zaɓi ga kodai mambobin mulkin soja ko kuma wakilan tsohuwar gwamnati. Dr. Sasa, ministan haɗin kan ƙasa da ƙasa na gwamnatin haɗin ƙasa na Myanmar, gwamnatin riko da aka kafa sakamakon juyin mulki wanda ya hada da 'yan majalisu da aka kora da shugabannin ƙananan ƙabilu, ya ce jama'ar ƙasar sun maganta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shedin gani da ido da kuma jami'ai sun ce ƙara fashewa daga harin ƙunar bakin wake ya kashe aƙalla mutane 11 a jiya Talata a babban birnin Somalia. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya kutsa cikin shagon mai shayi da aka yi da kwano, sannan ya tada rigar bam ɗin. Harin ya faru ne a kusa da wani shinge na binciken ababen hawa da jami'an tsaron gwamnatin Somalia suka saka a gundumar Wadjir, wanda ke kusa da filin jirgin sama na Mogadishu da shalkwatar rundunar tarayyar Afirka da aka fi sani da suna AMISOM. Sojoji da fararen hula na daga cikin waɗanda suka mutu, a cewar wani jami'in gwamnatin Somalia da ya nemi a sake sunansa saboda ba shi da izinin magana da 'yan jarida. Ƙungiyar mayaka ta Al-Shabab ta ɗauki kai alhakin harin. Haka zalika Prime Minister Somalia Muhammad Hussein Rabel ya yi Allah wadai da aikin dabbanci da kungiyar Al-Shabab ta yi. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta shigar da buƙatar gaggawa ga wani alƙalin tarayya tana neman da ya hana jihar Texas ta kudu maso yammacin kasar aiwatar da sabuwar dokar da ta hana dukkan nau'ukan zubar da ciki a jihar. A cikin takardar bukatar mai shafi 45 da aka gabatar a yammacin jiya Talata a kotun gundumar tarayya, ma'aikatar shari'a ta bayyana da hujjojinta na cewa an tsara sabuwar dokar ne wacce aka fi sani da dokar majalisa ta dattawa ta 8 don hana mata yin amfani da 'yancinsu na tsarin mulkin ƙasa don samun zubar da ciki. Bukatar gaggawar ita ce mataki na biyu na doka da gwamnatin Biden ta ɗauka a kan jihar ta Texas kan sabuwar dokar bayan shigar da ƙara a makon da ya gabata tare da ambaton dalilai guda na dokar. Sabuwar dokar wacce ta fara aiki a ranar 1 ga watan Satumba ta haramtar da zubar da ciki a mako na 6 da ɗaukan cikin, wanda abokan hamayya suka ce abu ne mai wuya mace ta iya tantancewa idan tana ɗauke da ciki a wannan lokacin, ko da kuwa ta samu cikin sakamakon fyaɗe ko kuma na asali. A yayin da nau'in annoba ta Delta na COVID-19 ta mamaye Vietnam a cikin watanni 2 da suka gabata, lardunan tsakiyar ƙasar sun jure da tsauraran matakan kulle har zuwa yau. Ya zuwa ranar Talata, ƙasar ta sami adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar kusan mutane 624,547 da waɗanda suka mutu da suka kai 15,660 a cewar cibiyar bincike na cutar COVID-19 a Jami'ar John Hopkins. Duk 'yan kasashen waje da na cikin gida sun yi ta korafin cewa an yi amfani da kayan abinci da na ruwa saboda rashin takaita zirga-zirgar ababen hawa waɗanda aka fi sani masu jigilar kaya, lokacin da aka samar da cikakken kulle kwanaki 3 kafin a fara amfani da dokar. Mutane sun yi sauri don yin saye-saye a kasuwannin cikin gida. A ranar 22 ga watan Yuli, gwamnati ta ba da umarni na 16 sanarwar hukuma don bin umarnin zaman gida a birnin Da Nang na bakin teku. A ƙarshen sabon umarnin, mazauna garin ba za su iya barin gidajensu ba, an rufe kasuwanci da ba shi da muhimmanci, an dakatar da jigilar abinci, an hana mazauna fita daga birnin na Dangan ba tare da izini a rubuce ba.
Yusuf Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne kan shari'ar kungiyar fitoci da ke zargin gwamnatin Najeriya da kasa biyan bukata da kuma kin cika alkawari. A ɗaya bangaren kuma da ita gwamnatin mai zargin 'yan kungiyar da kin bin umarni. Hawa Umar Gareki.
Kotun sasanta ma'aikatan da ta cika makil da likitoci da ma'aikatan jinya don sauraren shari'ar da ke daukan hankalin 'yan Najeriya, inda lauyoyin bangarorin biyu suka tafka muhawara mai zafi. Lauyoyin da ke wakiltar gwamnati sun buƙaci kotu ta bayyana cewa likitocin masu neman kwarewa sun saba umarnin kotu saboda kin amincewa da janye yajin aikin kamar yadda kotu ta ba su umarni a ranar 23 ga watan Agustan 2021, yayin da su kuma lauyoyin da ke kare likitocin shin jagorancin Femi Falana suke kalubalantar hurumin kotu na ayyana cewa a hukunta wanda ya shiga yajin aiki ta hanyar kin biyan sa albashi.
On the 23rd of August 2021, the federal government filed a motion ex parte.
Lauyan gwamnati Tochukwu Maduka ya ce akwai yarjejeniya da dama da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar likitocin da suka hada da umarnin da kotu ta basu na janye yajin aikin da suke ciki, wanda ya ce kungiyar likitocin suka yi birista umarnin, sakamakon haka suka buƙaci kotu ta yanke musu hukunci daidai da laifin da suka yi.
We've now agreed that we would like to come back on Friday to report the efforts we have made. There is an agreement that was not signed by our client. We studied the agreement for participating in the industrial action.
Ya ce a shirye likitocin suke don su sasanta, don haka bangarorin biyu sun nuna sha'awar kawo ƙarshen wannan lamari, amma suna so a tabbatar musu da cewa babu wanda aka hukunta saboda yajin aikin. Zababben shugaban kungiyar likitocin Dr. Godiya Ishaya ya ce tun farko da an yi abin da ya dace, da ba su kai ga shiga yajin aikin ba.
Abin da zai biyo bayan sasantawa ne, ɗan Najeriya za su sami bayani a kai. Dama abin da muka yi ta fadi kenan, da a ce mun zama da yanzu an wuce wannan matakin da ake ciki, an kawo sasanci daga wannan dalilan da suka sa muka shiga cikin wannan yajin aiki.
Bisa ga dukkan alamu, bangarorin biyu za su sasanta. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuwa gaida Hawwa, har yanzu muna Najeriya, inda za mu sake kawo muku rahoto kan sake ciwo bashi daga kasashen waje da gwamnatin Najeriya ke son yi, da kuma cece kucin da ya biyo baya. Madina Dauda gare ki.
Wannan wasiƙa da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa na nuni da cewa wannan bashi da ake so a ciwo za a toshe gibin kasafin kuɗin shekara 2018 zuwa 2020 ne da shi, domin an samu karyewar tattalin arziki a wannan ɗan tsakanin fiye da kima. Shugaban ƙasa ya ce za a aiwatar da manyan ayyuka ne da waɗannan kuɗaɗe.
Total sum of USD American dollars 4,054,476,863 plus euro 710 million.
Anan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake faɗin yawan kuɗaɗen da za a karɓo, da suka haɗa da dalar Amurka biliyan 4 da euro miliyan 710, wanda ya kawo jimlar bashin da ake bin Najeriya a yanzu ya kai naira triliyan 33, wato dala biliyan 87. Amma ga sanata Abdullahi Adamu, majalisar dattawa tana da hujjar amincewa da waɗannan basussukan.
A lokacin da shugaban ƙasa ya kawo takarda na wani bukata na cin bashi, wannan takarda za ta nuna abin da ya mara kuɗi, wanda aka yi na ƙarshe kayan miliyan 4 akan tsaro ne, aka yi za a inganta samuwar makamai da samuwar hali wanda yake ƙarfafa sojojinmu, gwiwoyinsu, zuciyarsu, abubuwan da ke sa ka san suke addaban aikinsu, za a magance musu su, wanda shi ne aka yi na wancan. Haka nan kowane kuɗin da a nema, kowa cikin tsarin kasafin kuɗi na yau da kullum na shekara-shekara, kowane in dai za a buƙatar kuɗi daga majalisa, za ka yi na gwamnati tarayya, za a fadi biyu, ba ta uzo daga zaka ban kuɗi kaza kawai ba da biyu.
Duk da ayyukan da mahukunta ke cewa suna yi da kuɗaɗen da ake karɓowa da sunan bashi, malamin tsangayar tattalin arziki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muntaka Usman, ya tsokaci akan batun yana cewa
inda basussukan nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya, wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen ma su rika zuwa nan suna kawo kuɗaɗensu, to da wannan za a iya cewa za a iya. Amma a halin gaskiya, matsayinmu na ɗaliban ilimi akan fannin tattalin arziki, mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba.
A yanzu dai bashin da ake bin Najeriya ya ƙaru da naira triliyan 20 tun shekara 2015 da gwamnatin APC ta hauka ragar mulki, wanda ya kawo jimlar naira triliyan 33.1 ya zuwa watan Maris na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Kwaɗo da linzame wata sana'a ce da ɗaruruwan 'yan arewa musamman matasa suka yi kane-kane a cikinta domin dogaro da kai a kudu maso yammacin Najeriya, ciki har da birnin Ibadan a jihar Oyo. Na ziyarci wasu shagunan yin kwaɗo da linzame a unguwar Sabo Ibadan, inda ni tattauna da wasu masu yin kwaɗo da linzamen.
Dai sunana Ibrahim Babangida. Aikinmu shi ne aikin hannu, ma'ana aikin kwaɗo da linzame.
Tun wace shekara ka fara wannan aiki na kwaɗo da linzame?
To gaskiya aƙalla ba a sara ba dai aikin nan mun fara shi, zan iya cewa na kai shekara 115 ina wannan sana'a.
A wani gari ka fara wannan aiki na kwado da linzami?
To gaskiya dai ni dai a nan garin Akade ne, to a nan garin nake aiki, amma shauran abokan aikin mu mafi yawancin su sun zo ne daga arewa.
Me ba ka sha'awar shiga wannan aiki?
Abin da ya ban sha'awar wannan aikin gaskiya wannan sana'a ce wanda muka taso muka ga tun iyaye da kakanni suna yi, kuma muka ga Allah ya albarkace ta, sana'a ce wanda insha Allah in dai ka rike ta da gaskiya za ka rufa kanka asiri har ka rufa wannan naka asiri.
Kana son ƴaƴanka su gaje ka ga wannan sana'a ta kwado da linzami?
Eh to alhamdulillah ina son ƴaƴana su gaje saboda ni na san albarkar da take cikin ta saboda hagu ba ina kanta da shi nake ciyar da ƴaƴana da iyali na gaba ɗaya har daukan ɗawainiyar makarantar su.
Ka taɓa yin wani abu a cikin wannan sana'a wanda ba za ka imanta ba?
Ni ko na abu abubuwa ma tunda a wannan sana'a ita a cikin ta ne aure. Ko a gaskiya ba kuma na haifu ina da ƴaƴa kuma a cikin wannan sana'a na dauki nauyin makarantun su. To ai ko ai na abu wanda yake muhimmi wanda ba zan manta shi ba a rayuwata.
Bayan wani abin da kai wanda ba za ka manta ba. Menene za ka gaya mu masu saurare cewa shine dadin wannan sana'a?
Dadin wannan sana'a dai gaskiya sana'a ce mai rufin asiri wanda ba ka da fargaba duk lokacin da ka fito gurin sana'a kana sa ran insha Allah za ka samu abin da za ka rufa kanka asiri har ka rufa wani naka asiri.
Ko wasu kalubale da matsaloli da kuke fuskanta game da wannan sana'a ta kwado da linzami a nan Ibadan?
Game da abokan da muke sana'a da su ba mu da matsala ko daya da gaske sai dai inda muke da dan samun matsala kadan shine gurin wanda muke siyan zarurukan aikin. Wani lokacin zarurukan nan sukan dan ba mu matsala mukan samu dan sabani da masu aiki saboda kaga zarurukan da muke siya ba wai mai sauki muke nema da tsadar da muka saba siya haka muke siya amma mafi yawanci sai mu siya wasu kalolin sai kai amfani da shi mai kaya ya tafi da shi kwana daya biyu sai ce zaren ya bata mai kaya. To muna da korafi a wannan abun nan din muke so da Allah da masu saurare muke kai kukan mu ga kamfanonin da suke yin zarurukan nan in Allah ya sa wannan kukan namu ya kai gare su ya kamata su daukan mana mataki saboda in aka ce mu ba ma samun aikin to su ma kansu kamfanin su ma dole za su samu karancin kwastomomi.
Ina kuke samun wannan zare da kuke dinkin kwaduna da shi?
To muna zuwa can anguwar bani akwai anguwar da ake ce Oke Part can kasuwa anan muke zuwa muke siyo zara
anan cikin birnin Ibadan.
Anan cikin Ibadan.
Sunana Musa Tsoho ina yin aikin kwado da linzami.
Yanzu a yini kana wa riga nawa kwado da linzami?
Ina yin riga guda daya. A yini ina yin riga guda daya
tagwa
ita kuma nakan yi guda kananan ayyuka ne.
Yanzu kamar wannan riga da ni gani hannunka nawa kake mata kwado da linzami?
To wannan ina yin shi akan 4000 wani kuma yana bada naira 5000
kamar tagwa can fa
kuma nakan yi shi 1000 dai ko wani guda daya saboda shi karamin aiki.
Ko wace irin kala zare kai amfani da ita dan naga akwai kala ruwan goro akwai kalan madara akwai wani jajjaga sunan dai har da blue
ko wani irin zare muna sawa mutun akan ra'ayinsa domin mu muna bin ra'ayin wayanda suka kawo mana aiki da irin zaren da mutun yake so mu sa masa shi za mu sa masa
kuma duk farashin su daya
duka farashin su daya.
Amma so da ya masu riguna ko taguna waɗanda kuke wa dinki suna zargin cewa suna biyan ku kuɗi ku sa musu original din zare amma sai ku sa musu wanda ba original ba wanda ke saurin kekewa.
Eh wannan ba daga laifin mu bane daga laifin company ne.
To kafin ku saya ba ku san da cewa shi na kekewa ba?
Eh ba mu sani ba wani kuma mun san yana yin zabau saboda
amma sai kuɗin mercy.
Eh to ai saboda kaga mutun ya ce ga irin wanda zaka samar kuma kai ka canza ra'ayi ka ce ka sa masa wani kala ya ce a shi kala wannan yake so. To su kuma company sai suna yi mana zaren da yana zuba to mu kanmu muna jin haushin wannan al'amarin sakamakon saboda mutun ya bada aikin sa kuma an sa masa dare wanda zai bata masa kaya kaga ba za mu ji dadi ba shi ba ko mai kaya ba zai ji dadi ba.
Kuna yawa masu tufafi bayani kafin ku sa musu wanda ke lalata musu kaya?
Da yawancin mutane wani in yace kamar a samar brown za mu iya cewa shi to wannan brown din ba shi da kyau sakamakon saboda company ba sa yin sa da kyau kamar irin su deep blue su light blue su green duk mun san wannan suna zuba amma ban da wannan ko wanda kala dare idan muka sa ma insha Allah za ka ji dadin abin da muka yi ma kuma za ka dawo gobe.
Yanzu irin wancan kore-kore ba ya zuba?
Wannan koren da kake ganin shi shi ma yana zuba amma mutum ya ce yana so mu sa masa he mu sa masa amma kafin mu samar muka mai bayani mu ce wannan daren da ka gan shi yana zuba.
Kamar kwana nawa kike dauka kafin a wanke shi ya fara zuba?
Ai wani ana dinkawa da ka gama da ka ji ka ba mai kaya ice zai kai dry cleaner ya wanke shi to a lokacin ma kafin mai kaya ya fara sawa daren zai fara zuba.
To idan haka na faruwa wannan baya rage ma wannan kasuwa ta ku armashi?
A yana rage mana kwalitin aiki sosai sakamakon kai ne ka siyo kayanka kana so kai ado kuma ka kashe kuɗi kuma ka zo bukata ba ta biya ba kaga dole zaka ga wannan al'amarin bai ma dadi ba.
Ko akwai wani mataki da kun ka doka domin ganin cewa wannan abin bai ci gaba da faruwa ba?
To ba wani mataki da muka dauka sakamakon saboda mun yi kokari mu samu number company mu kai musu koke akan su gyara mana abin sana'ar mu kuma bamu samu damar hakan ba.
Sunana Abubakar Mika'elu an haife ni a garin Yabawa Jibr Local Government a cikin Kano State kenan gurin da na koyi wannan sana'a kenan.
To me ba ka sa ka dawo nan Ibadan ka ci gaba da yin kwado da linzami?
Ita harkar nema duk inda Allah ya kai ka ba ka iya cewa ba za ka je gurin ba. Allah ne ya alƙawarin abinci na yana nan garin Ibadan shine isa na kasance a garin Ibadan nake ci gaba da wannan sana'a ta.
Yanzu a can jihar Kano nawa kake wa babban riga kwado? A nan kuma Ibadan nawa kake wa babban riga kwado?
A can Kano mukan yi kwado da linzami misali naira 3000 sannan kuma a nan mukan yi shi naira 4500 zuwa 5000.
To idan tago ne fa ko tago mutuwa.
Tama ta guwa mukan yi a can 800-700 zuwa 1000, anan kuma mukan yi 1000 zuwa 15.
Watan dan tashin farashi shi yasa kadan ma zo zuwa nan Ibadan ko?
Eh to dalilan da na ga amma dai shine na farko dai inda Allah ya tsaga mutum zai ci abinci a wurin shi dai shine. To amma ka san yanayin yadda kasan mu situation din ta yake, mukan ga wasu abubuwa da dama sukan sauki musamman arewacin Najeriya kan kudancin Najeriya.
Ka taba koya ma wani wannan sana'a ta kwado da linzami?
Ayye ganin gaskiya na taba koya ma wani.
Kamar mutum nawa ka koyawa?
Na koya mutane sun kai misalin biyar.
Ba ma sunayen kadan daga cikin su.
Akwai Salisu Muhammad a cikin su, akwai kuma Dayyabu, akwai Ibrahim
Alhassan. Sana'a kwado da linzami yake.
Wannan sana'a tana biyan ma bukata?
Alhamdulillah tana biyan bukata sosai yanda ya kamata. Ana yi abubuwa masu dama da yawa. Dan gaskiya wannan sana'a ta rike ni yanda ya kamata. Wannan na rike ta na bata gaskiya aka ta rike.
Ka taba yin gida da aure cikin wannan sana'a?
A'a ban taba yin gida ba amma na taba yin aure.
To ka taba sayan mota cikin wannan sana'a?
A'a ban taba sayan mota ba. Dama Allah ne bai ka lokacin sayan ta ba tukun.
Ka taba sayan filin gida cikin wannan sana'a?
Eh na taba sayan.
Ka taba tunanin ka sake wata sana'a ka bar ta kwado da linzami?
A'a ba na yi saboda alherin da ke cikin ta. Sunana Kamisu Abdullahi.
Me ya batun kwado da linzami anan Ibadan?
Batun kwado da linzami anan Ibadan sai dai mu ce alhamdulillah. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala. Mu kwado da linzami anan ba abin da bai mana ba. Kuma muna ci muna ha a cikin sa, kuma muna tafatawa mun wadata a cikin sa, har mun yi gidajen mu, kuma mun yi dai abubuwa dai da dama.
Bayan nan jihar Oyo, ka taba zuwa wata jiha kai kwado da linzami?
A'a ban taba zuwa wata jiha nayi kwado da linzami ba, tunda na baro Kano anan nake, kuma har yanzu ina nan. Kayan Yarabawa irin COP din muna yin kwado da linzami a irin jikin su gaba daya, da kuma irin yadi haka kaman wancan din can shi ma duk muna yin su, wanda ake kira Oshupa, duk muna kwado da linzami a jikin su.
Akwai tufafi da Yarbawa ke yi a cikin tufafin, har da wani wando ana mishi kwado, ana kira ne gambari ko tobe, kana yi mishi kwado?
Duk wani kaya da Yarbawa suke sawa dai sun kawo hi nan, ba wanda zai gagare mu. Kowanne muna iya yin kwado da linzami a jikin sa komai girman sa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
You're the my vitamins. My gang is sipping the get my vitamins. Don't quit fresh. Now figure out how I don't get me rash. Most, most, bugatti, I got trash. I got my skin tone high, now get raw. Shit, I like your mini skirt. Relax, sipping the get my shortcut. The moon, I can't remember the moon, I can't hit. Cause set you go fresh. Got spell, got to go come. I'm on edge, my damn one will see what I be sweep. Milk is now sip, checking in my finger sip. When I'm being a sinner, I'm not good at the nanny, quinnany. Nasiki, you're gonna be a nanny, quinnany. There will be a tunga coming, you feel a nini. See you listening, nini. See you listening, nini. I'm a gentleman, yes, yeah. Gentlemen, introducing flash of the gentleman, my damn one on Ipenda. Oh yeah, I'm a ladies man. Always Nico Kazi, so yeah, I'm a businessman. But I need to go crush it, yeah, the Superman. You were Dr. Nico now, you a Superman. Nikki walk when you back, when you muka, when you muva. I swagger balan, baby una kunywa nini. Pe una chotaka kwani iko nini. Pose. Yatina kukatia paniki kupata siwezi mind pia baby unakunywa nini na unachotaka kwani iko nini boss si yatina kukatia paniki kupata siwezi mind pia my mama.
Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran duniya.
Wasanni a takaice. yankin din Blaster City a Kano jiya ya mika sakon fatan alhaji ga kungiyar da kuma sauran jami'ai a cikin wani sako bankwana da an kayada a dandalin sada zumunci. Hukumar kwallon kafar Ghana ce ta sallami Akuno daga aikinsa a ranar Litini tare da mataimakansa su biyu David Duncan wadda dan Ghana ne da Patrick Griveras dan kasar Dutch bayan mugunyar rawa da sinkataka mai mummunan sakamako shan kashi ci daya da nema a hannun Afirka ta Kudu a zagaye na biyu na wasannin fidda gwani na gasar cin kofin duniya a Johannesburg ya sanadin korar tasu. Akono ya faɗa akan dandalinsa na Twitter cewa na godiya ga shugaban Nana Addankwa Akufo-Addo da ministan wasannin motsa jiki da tsohon mai gidana Kwesi Appiah da shugabancin hukumar kwallon Ghana da waɗanda duk na yi aiki da su da ma 'yan wasa da duk 'yan Ghana game da damar da sun kabani in gwada kamun luddaina na yi wa kowa fatar alhairi na godi Ghana. Daraktan sadarwa na Crowns of Oak Kwame Pareado ya yi kira ga magoya bayan klabin kwansu da kwarkwatarsu su runtuma zuwa filin wasa na Accra su goya wa klabin baya a wasanta na farko na campaign dinta na CAF Champions League. Hearts za ta kara ne da CI Kamsar na kasar Guinea a Accra Sports Stadium a zagaye na farko na wasannin share fage na wannan campaign. Kiran na Mr. Pareado ya iso ne bayan Hearts ta sha kashi a wani wasan sada zumunci da kuma shirye klaban a hannun ASCO dukara na kasar Togo da Accra Hearts of Lyon. Wannan shanka ya jefa magoya bayan klabin cikin wani hali na wala-wala ko da yake ba wani wasan jan ido ne ba, amma daraktan sadarwar yana kira ga magoya bayan klabin su kwantar da hankalinsu kuma kada su tsorata da komai. Kada ku tsorata don kayi da muka sha hannun 'yan kasar Togo da Accra Hearts of Lyons a ranar Lahadi. Pareado ya ce wannan kayi wani hannun kamar sanda ne ga Hearts of Oak, ya ce sakamakon wannan wasa baya nufin cewa klabin bata shirya wa gasar ba. In mun wai ga UEFA Champions League kuwa za mu iya ganin maimaitawar wasannin ƙarshe na shekara ta 2005-2007 na Champions League din inda Liverpool da AC Milan za su soma wasan farko na gasar ta shekara ta 2021-2022 a wasa mai ɗaukar ido a Anfield yau. Liverpool da ake walakani da Reds na kokarin doke Turai ne karo na bakwai bana, yayin da Milan ke kokarin ɗarewa kan wasan na Turai karo na takwas. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanul Lamuk Tara Bas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba, wanda shine gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda, da kuma sabon yunkuri na ƙarin matsin lamba ga gwamnatin Amurka a ɓangaren diplomasiya. Wani minista na gwamnatin riko a Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Haka zalika an ji cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai sun ce ƙarar fashewa daga harin wani ƙunar bakin wake ya kashe aƙalla mutane 11 a jiya Talata a babban birnin Somalia. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya kutsa cikin wani shagon mai shayi ya kuma tada bam ɗin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tana gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.